This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta shi kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 14 ga watan Janairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu duma cikin shirin namu, Sabu a ba mu kanin labarai.
To ladan Amurka ta bayyana farin cikin Iran ta sako mata sojojin ruwan kasar su 10 da ta kama ranar Talata. Jiya Laraba shugaban na Amurka Barack Obama kuma ya magana da takuran aikinsa na Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho inda suka taɓo batutuwa da dama da suka hada da Syria da kuma Ukraine. Masana addinin Islama na Amurka suka ce Amurka ta fi zama kasar musulmi fiye da kasashen musulmin inda suka fito.
To kanun labaran kenan. Hukumar aikin haji a Najeriya ta ce ba mamaki ta bi tsarin kasar Malaysia wajen tafiyar da harkokin aikin haji. Ko wani irin tsari na kasar Malaysia ke bi?
Ke hajin ta wajen tsara sunayen mutane a rika bi daki-daki suna tafiya hajin bayan wani wa'adi. Da hakan zai
a can jihar Niger ku shanun sata aka kawo wa hukuma a jiya ita kuma ta dauka ta sayar ko akan wani hujja?
Akwai cikin wasu shanayen wanda ba su da lafiya don gudun kada su mutu.
Dan kasan ne ya karbi takardan alkawarin taimakon kasashe daga wasu kasashe ko taimakon menene?
Za mu yi kokari matuƙa gaya na ganin cewa mun taimakawa ƙasar Kamaru da dakarun tsaro da kayayyakin yaƙi irin na zamani da ma bayar da labaru na sirri.
Kuma muna ɗauke da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka ta bayyana farin cikin kasar Iran ta sako sojojin ruwanta wato jiya Laraba kwana ɗaya bayan da suka shiga ruwa yan kasar Farisan inda hukumomin kasar suka tsare su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce warware rikicin nasara ce ga diplomasiya. Shi kuma sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya bayyana farin cikin ganin sojojin sun dawo hannunmu, in ji shi. Har yanzu hukumomin Amurka ba su san yadda aka yi har aka kai ga tsare sojojin ruwan na Amurka ba. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce har yanzu hukumomin ba su samu magana da sojojin ba domin jin bahasin su. A halin da ake ci kuma kotun kolin Amurka ta fara sauraron wata shari'a mai sarƙa iyakan ko tilas Iran ta biya diyyar dala miliyan 2,000 ga iyalai waɗanda suka jikkata ko kuma suka rasa rayukan sakamakon wani harin ta'addanci da ake zargin Iran ta goyi baya. Alamar ya auku ne cikin watan Oktoban 1983 lokacin da aka yi harin kunar bakin wake kan wani barikin sojojin Amurka da ke birnin Beirut har sojojin Amurka mai tanda 41 suka halaka.
Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya bayyana manufofin Amurka kan shirin sake kakwato biranen Mosul a Iraki da kuma Raqqa a Siriya, biranen da aka yi ikirarin cewa su ne manyan cibiyoyin ISIS. Sakatare Carter ya furta haka ne lokacin da yake jawabi ga runduna ta 101 ta mayakan sama na Amurka da ke Kentucky, wanda ba da jimawa ba za su tafi Iraki domin horas da sojojin kasar da na Kurdawa a kokarin ganin sun sami galaba kan mayakan nan na ISIS. Carter ya ce yana hangen tura sojojin na Iraki daga kudanci, yayin da dakarun Kurdawa da aka fi sani da Peshmerga daga arewaci da niyyar yi wa birnin Mosul zobe. Hakanan sojojin Amurka za su taimaka wajen horas da 'yan tawayen Siriya domin ganin bayan ISIS a Raqqa, birnin da ISIS take ɗauka a zaman helkwatanta. Sakataren tsaron na Amurka ya ce sojojin Amurka nan, musamman su kamar 200 da suke Iraki, tuni suka saba da takwarorin aikinsu a ƙasar, kuma na sa ran za su sa ido domin su gano muhimman wurare da suke da hannun mayakan sa kai, wanda za a auna a har-haren da farmaki da Amurka ta yi wa jagoranci a fafata wanda take yi da ISIS.
Jiya Laraba shugaban Amurka Barack Obama ya yi magana ta kuran aikinsa na Russia Vladimir Putin ta wayar tarho inda suka tabo batutuwa masu yawa kamar yadda jami'an fadar White House ta shugaban Amurka suka bayani. Shugabannin biyu sun yi magana kan kokarin da ake yi na kawo ƙarshen yakin basasar da ake a Syria da kuma ganin an mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a ƙasar Ukraine. Jami'an fadar White House din suka ce shugabannin sun dauki lokaci mai tsawo suna magana kan muhimmancin Russia ta kawo ƙarshen irin goyon baya da take ba wa ƴan tawayen na ƙasar Ukraine. Ita kuma cikin bayani da ta bayar fadar Kremlin ta ce shugaban Russia ya bayyana muhimmancin Ukraine ta cika sharuɗan da aka amince da su ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla. Hakanan shugabannin dukkansu biyu sun bayyana goyon bayan su kan shawarwarin da Majalisar Ɗinkin Duniya take daukan nauyin shiryawa da nufin cimma sulhu a rikicin na Syria, inda har yanzu makomar shugaban ƙasar Bashar al-Assad yake ci gaba da zama kadangaren bakin tulu a wannan shawarwari.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika dake nan birnin Washington DC. Masana addinin Islam a nan Amurka suka ce Amurka ta fi sama kasar musulmi fiye da kasashen musulmi da suka fito. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sukar musulmi tsakanin masu takarar shugabancin Amurka musamman a bangaren jam'iyyar Republican ya tsanani. Lamarin da ya sa shugaban Amurka Barack Obama a cikin jawabinsa na shekara-shekara da ya ranar Talata ya soki lamirin masu yin hakan yana mai cewa idan 'yan siyasa suka zargi musulmi ba shine zai karfa lafiyar zaman lafiyar Amurkawa ba, ya ce wannan ba daidai ba ne. A nasu bangare musulmi da ke Amurka suka ce ba su da matsala a zamansu a Amurka. Ɗaya daga cikin dalilan hakan kuwa shine cewa tsarin demokradiyya ba sabon abu bane ga musulunci. Ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Islam a nan Amurka Faisal Abdul Rauf ya ce dokokin addinin Islam sun ta'allaka ne akan demokradiyya. Faisal ya ce musulmi masu yawa sun fi kallon Amurka a zaman wacce tafi kama da ƙasar da take aiki da dokokin musulunci fiye da kasashen da suka fito waɗanda suke kallon kansu a zaman kasashe masu bin tafarkin addinin Islam.
A Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, biyu daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar sun buƙaci a sake ƙida ƙuri'un. A gefe ɗaya kuma suna ci gaba da bayyana damuwa kan yawan maguɗi da suke zargi an tafka a lokacin zaɓen. Masu sa ido na ƙasa da ƙasa da kuma na cikin ƙasar duk sun yi itifaƙi cewa ba za a ce zaɓen an gudanar da shi kamar yadda ya kamata ba. Saboda haka sahihancin zaɓen yana lilo a lokacin da mahukuntar ƙasar suke ƙoƙarin kammala ƙidaya ƙuri'u a zagaye na farko domin su shirya zaɓen fidda gwani. A ƙarshen shekarar da ta gabata ne ƙasar ta gudanar da zaɓe domin maye gurbin shugabannin ƙasar na yanzu na wucin gadi. Ana kallon zaɓen a zaman wadda zai kawo daidaito kuma ya zama tubali na kawo ƙarshen tarzomar da ƙasar take fama da ita tsawon shekaru uku. Sai dai zaɓen da aka yi cikin hanzari ya fuskanci matsalolin sufuri da kuma maguɗi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. To bari mu faro takun daga babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, inda hukumar kula da ayyukan haji ta ce za ta bi sahun kasar Malaysia. Nasir Adamu Alkaya, ja mu je.
You see, in Malaysia, there was a time we went to Malaysia to see how they.
Zadi mu dauko salon yadda kasar Malaysia ke tafiyar da harkokin aikin hajjin ta wajen tsara sunayen mutane a rika bi daki-daki suna tafiya hajjin bayan wani wa'adi. Da hakan zai bada dama ga waɗanda ba su taba zuwa ba su samu dama. Mun je Malaysia inda muka samu mutane na bin layi shekara 20 zuwa 30 kafin samu damar sauke faralin. Kwamishinan labaru da gididdiga na hukumar Alazan Najeriya Sheikh Saliu Okenwa ke bayani a taron masu ruwa da tsaki na hukumar Alazan da ya duba yadda hajjin barai gudana.
The Hajj exercise was very very successful.
Dr. Okenwa ya ce duk da kalubalen da aka samu a aikin hajjin bara na rasa rayuka sakamakon rikicewar kugiyar gini da kuma turmutsutsun tafiya jifar shedan, aikin ya yi nasara. Okenwa ya ce malamai sun yi ittifaki kan tafiya jifa ba lalle ne sai rana ta dago ba.
Abinda malamai jiya ne malamai sun taro sun yi wannan magana. Abinda an ce za a yi wancan rana na jifa. Ko da safe ko da dare za a iya yi, ba dole a jira sai bayan zawali a yi. Shin abin da zai kawo sauki, saboda idan kowa ya jira a lokacin nabi karshen hajj na nabi mutane wanda sun ba su fi 130,000 at the highest estimate amma yanzu mutane sun fi miliyan 3 wanda suna ba zai ce kowa ya jira sai bayan zawala ba zai yi ba amma tunda nabi yayi wancan rana ya zama gaba daya rana na jifa ko da safe ko da rana ko da dare ba komai shine abin da malamai sun yi a kansa
Sheikh Kabiru Haruna Gombe na daga malaman da suka yi magana kan hanzarta tafiya jifar da cewa hakan ya dace da tsarin shari'a
waɗanda ba su samu waɗanda za su iya wakiltawa ba ya halatta jifa ta 11 da ta 12 wato su ainihin zauna abin su a tanti a je ai jifa su nan a tantin su a Mina ko inda tantin su yake washe gari kwana na biyu a je ai jifa suna zaune abun su a tanti kwana na uku lokacin mutane sun watse suna iya zuwa su je su da jifar rana ta daya da ta biyu su hada da ta uku duka su jefa wannan ina magana ga wanda yake yin ta'akiri ba wanda yake yin ta'ajili ba to irin wayannan hanyoyi da musulunci ya bada sauki su ne wayanda maluma suka debo daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi matsaya akai kuma su ne wayanda za a dora alhazai akan irin wannan karantarwa cikin yadda Allah madaukakin sarki
Hukumar Alazan dai ta ce tuni ta fara tsare-tsaren aikin hajin bana. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Na tsaya ga Annabi Muhammadu.
Na tsaya ga Annabi Muhammadu.
To, Malla an gaishe ka Malam Nasir. A can jihar Niger ko a karamar hukumar Boso ce aka ba ajiyar shanun sata. Da aka gano na sata ita kuma takwasa ta sayar. Ga dai Mustafa Nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta nuna damuwa game da matakin da karamar hukumar Boso ta dauka na sayar da wasu shanun sata da aka ba karamar hukumar ajiya bayan da ƴan sanda suka kwato shanun daga hannun barayi to amma jami'an karamar hukumar sun ce lalurar rashin lafiya ne yasa suka kai shanun kasuwa Hardu Adamu Kaduna shine shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Niger
To abu mamaki an ba local gamma maimako ashe duk wanda yazo ya duba ya gane naji har jama'a su gane nasu an kama an dauki wannan ba local gamma ya kai ya sai da abukun ba maimako ga wa'annan sun gane shanu a cike
yanzu shanun gunawa kuke zargin local gamma ta sai
to yanzu dai shanun da aka ba su mu mun san 100 da wani abu to yanzu ba mu san inda yadda suka yi da sauran
akwai darin ba a baku ko guda ba
to ban ba a bada ko daya ba a bayar ba
kuma ba ku gamsu ba a can local
kuma an je local gama ko sun koye ne ko kuma sun gama sayarwa duk wa'annan yaran da suka tafi su duba shanu nan suka ce masu ba shanu su je wai an ba sarkin fawa saura kuma sun sayar sun an kai beji
aka sayar sun baku kudin ne
naira biyar ba wanda ya ma aka bar mu balle ma mu samu kudin naira biyar ba a bada ba
haka zalika na zanta da wasu daga cikin masu shanun
sunana Muhammadu Bello daga Benin nazo ina duba shanu na da naje ranar shekaran jiya aka nuna mani shanu yau da na koma ba shanu
ina kenan
ke kasuwa abin nan Boso muka je naga shanu guda 17 yau da na koma ba shanu naji aka ce ga shanu can kasuwa naje na tadda guda daya
Dahir Umar
daga ina
daga Marerai eh
to kaga shanun ka kazo ne ma ka gan su
na gani
ina
Boso can na gansu guda 13
to da ka gansu an baka koko
a baba ne
to yanzu kuma suna ina
to yanzu ba san inda suke ba
Alhaji Garba Yarima shine mataimakin shugaban karamar hukumar ta Boso wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da shanun da karamar hukumar ta kafa ga abin da yake cewa akan wannan lamari
akwai cikin wasu shanayen wanda ba su da lafiya don gudun kada su mutu shine muka ware su aka kai kasuwa don a sayar da su don mu samu kuɗi a biya wannan bukatun shi da shi don sare wannan da suka rage
kaman guda nawa ne kuka sayar sannan guda nawa ne aka baku ajiya da
wanda mu muka san muka ce a sayar ba su wuce guda uku ba amma wanda suka aka yi mana bayani cewa sun bace to su ma sai mu duga takardar mu san me ne yake ciki
a wani taron manema labarai dai da rundunar ƴan sandan jihar Niger ta yi a farkon wannan mako ta ce ta samu nasarar kwato shanun sata da dama a cikin ƴan watannin nan da suka gabata Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
mai da akawa da baika komiwa yana san kawai ne
to Allah ya kyauta a can jihar Gombe ko wani bawan Allah ne shi da ƴansa suka kone kurmus kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Abdulwahab ya aika muna daga Bauchi
gobara ya yi sanadiyar mutuwar wani mai gida da ƴaƴansa guda 6 da kuma matarsa guda daya mai juna biyu a wata unguwa da ake kira da sunan Alkahira a yankin Arawa dake cikin garin Gombe. Kamar yadda bincike ya nuna, wata yarinya mai kimanin shekaru 7 ta tsira da ranta. Ga karin bayani daga bakin dan uwan mamacin a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho.
Sunana ne Abdulrahman Dauda. Abun ya faru shi wannan wanda abun ya faru da shi kawuna ne wanda yana da mata da ƴaƴansa guda 7.
Haka.
Sakamakon abun da ya faru ya dawo yana aiki a gidan mai AP. Bayan ya dawo da daddare sun yi hira da makwabta da ƴaƴansa. Ya tura a cikin su kindir sun kunna kindir duk da za su yi bacci suka kashe mutum kindir din. Da suka kashe suka yi bacci can wajen da daddare wajen karfe 10 da rabi kenan. Sai wutan lantarki ya dawo to can wajen karfe 11 gidan ya kama da wuta inda suke kenan fannin. Fanni ne kan.
Haka ne.
Fanni uku. Suka akwai babbar yarsa. Ita da ta ga wutan to ya riga mamaye hayaki inda dakin su yake kenan. Dakin babanta. Ta fito waje tana kunkusa makwabcin wanda suke nebo a cikin gida daya a kan su buɗe kofa su zo su taimake su wutaya. To shi kuma sai bayan nasu yana so ya fita ta ban dakinsa kenan inda suke da matan da yayan. To shi ne sai haifi ya mamaye shi da wutan da komai da ɗansa da ya rungume shi. Wannan shi ne abin da ya faru kansu kuma sun kone su shida ne ko suka rasu a ciki. Na ce ma tana dauke da juna biyu tana da ciki kenan tana da karaman ciki don hakan yau ne za ta tafi scanning. Sai kai ta wajen scanning yau da safe kenan. Kun nuna kan matsabarta ne ma don yanzu ma aka binne su. Yarsa kuma da taswira ta kuma ba abin da ya same ka tana da ciki.
Yan kwana-kwana sun zo muku ne wajen?
Kwana sabi su tabbas sun zo amma wajen can dare da dare ne suka kawo agaji. Abubuwansa da ya mallaka duk sun fako ne. Ita wannan yar da ta tsira kawai da kayan jikinta ne kawai taswirarsa su. Ma babu wani abun da ake fitar na amfani a cikin gida.
Yanzu wannan yar tasa tana hannun wa kenan?
Tana hannun kakarmu.
Ta bakin dan uwan mamacin da ya rasu tare da matansa da kuma ƴaƴansa guda 6 a sanadiyar gobara. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wayo kaina mutuwari gace ba ta fita. Kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce. Duk zan da na zo kan ayar nan ni sai na ji mauti.
To Allah ya ji kan musulmi. A can jamhuriyar kamar kuma jakadun kasashe hudu ne suka baiwa kasar tabbacin cewa kasashensu za su taimakawa kamar din da kayayyaki da za su ci gaba da yaki da Boko Haram. Ga Muhammad Awul Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministan harkokin kasashen ketare na kasar jamhuriyar Kamaru Jean Bela ya karbi bakuncin jakadu guda hudu na kasashen waje amma mazauna a kasar ta jamhuriyar Kamaru a ofishinsa da yake babban birnin kasar Yaounde an da kowannen su yake dauke da sako na musamman zuwa ga shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Musta Biya na imara wa kasar ta Kamaru baya kan yakin da take yi da yan ta'addan Boko Haram musamman ma a jihar Arewa mai nisa jakadiyan kasar Faransa da ke zaune a kasar ta jamhuriyar Kamaru Kristen Robinson ta ce za mu yi kokari matuƙa gaya na ganin cewa mun taimakawa kasar Kamaru da dakarun tsaro da kayayyakin yaƙi irin na zamani da ma bayar da labaru na sirri kan yaƙin da suke yi da 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Kasar Faransa da kasar jamhuriyar Kamaru dama can akwai yarjejeniya tsakaninsu na taimakawa da dakarun tsaro musamman ma a duk lokacin da kasar ta Kamaru ta shiga yaƙi da wata ƙasa ko irin yanda yanzu haka kasar take fama da maharan Boko Haram. Na tambayi injiniya Bukar Ahmadu masani ne kan hulɗoɗin kasashen waje da kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman ma kasar Faransa ga irin fashin baƙin da ya mini.
To dole ne kasar Faransa ta kawo taimako yanzu kamar yanda kasar Kamaru take fama da yan ta'addan nan na Boko Haram. To farko ya kamata kasar Faransa ta fara kawo gudunmawa ta cikin sauri ba sai wata ƙasa ta kawo nata taimakon ba. Yanzu idan muka karkata musamman muga kasar Amerika ne ta fara kawo taimako kasar Kamaru kafin ita kasar Faransa. To kaga wannan yarjejeniya da suka yi kamar bata yi tasiri ba.
Jakadan kasar Algeria da na kasar Congo har ma da na kasar Canada dukkanin su sun mika wa minista Mbelambela wasiqun da suke dauke da shi don mika wa shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru Paul Biya kan yanda suke kokari na taimakawa kasar ta jamhuriyar Kamaru wajen yaki da take yi da ƴan ta'addan Boko Haram. Maman Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Wani kyakya mai kyan hali muhaye jirgin sama sai Kamaru, su ma ya'ya ne ahararu, mani imta ne a cikin hairu, ga ahija nan ba alfaharu, kuma ga ihisani ba sharu.
To an gaishe ka Muhammad Awal, yanzu kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti 20, ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40, babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, bayan hira da manema labarai da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi, shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu masu fafutukar inganta rayuwar al'umma Kabiru Dakata da kuma Maryam Garba Usman domin tattaunawa kan yadda gwamnatin shugaba Buhari za ta dama da mata. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar Malam Kabiru Dakata abin da ya sa duk da jami'an da ake da su a ɓangarori da ma'aikatu daban-daban da sunan wakilan iyali ake ci gaba da samun ƙorafe-ƙorafe.
Ba magana ce ta wanda ya suke musu wakilci ba sa yin abin da ya kamata ba, magana ce ta su ma a matsa musu su shigo su ma a dama da su. Domin in ka duba teburin da za a hau a yanke hukuncin, za ka ga cewa babu su. Yanzu barin baka misali da jahata ta jihar Kano. Muna da ƴan majalisun jaha guda 40, babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40, babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24, babu mace ko daya. Ga gwamna, ga mataimaki, duka ba mace. Sai dai kawai a kwamishinoni da muke da su guda 14 ake da kimanin ko guda 3 ne ko makamancin haka. So za ka ga cewa muryar tasu a gurin da ake yanke hukuncin da zai amfanar da jama'a ba ta da ƙarfin da za ta iya yin tasiri. Kuma kakkamanta Bahaushe kodayaushe yana cewa mai ɗaki shi ya san inda yake mishi yoyo. To yanzu abin da zai baka mamaki a waɗannan kujeru da na lissafa, a majalisar jihar Kano ba akwai kwamiti na harkar mata, amma namiji ke jagorantar wannan kwamiti. So gaskiya ne ana yin abin da ya kamata gurin yin tsari da zai taimaka rayuwarsa, amma magana ce ta cewa tsari na demokradiya ya ba su dama su ma a matsa musu su shigo. Sai dai su ma kuma wani kalubale daga gurin su wanda mun sha gaya musu, duk da muna ta yin kuri kira ga mahukunta cewa a sassautawa yadda matan za su iya samu su ma su shigo, musamman a dama da su na maganar mukamai da ake takara da kuma wanda ake bayarwa, su ma matan lokaci ya wuce da za su koma gefe su zauna a gefe suna cewa a ba su dama, amma su rinka fakewa da kamar cewa a tausaya musu. A'a, lokaci yayi da za su nuna ma duniya cewa suna da kwarewa, suna da jajircewa da za su iya yin abin da zai canja rayuwarsu ta mata da yara da kuma dukkan al'umma.
Maryam, kin ji abin da Kabir Said Dakata yake faɗa, ke kina maganar a ƙara muku wakilci, duk da cewa shi ma ya aminta da cewa babu wakilcin nan a inda ake yanke hukunci akan makomar al'ummar ƙasa. Za ki iya cewa mata kun gamsu da yanayin yadda aka kafa gwamnatin tarayyar Najeriya, misali kun gamsu da wakilcin da kuka samu?
To gamsuwa na ɗaya da zan iya cewa mun gamsu, an sa matan da suka dace, matan da za su iya tsaya ma mata a sunan mata, amma yawansu bai kai yawan da ya kamata a ce, saboda kasan yawa ma zai iya kawo, idan aka je wurin yanke wani hukunci zai iya yiwuwa an yanke kuma a fi ƙarfin muryanta cewa ya zauna a haka, saboda za a ga kamar ita kadai ko su biyu cikin mutum 20. So yawancin irin wannan abin, sannan kuma kamar ta hanyar wakilcin, kamar yadda Kabiru ya yi magana, ya yi maganan cewa mata su fito su fito, akwai lokacin da mun ta yin wannan kiran mata su fito su fito. So ita gwamnati ta tashi ba da dama, akwai wani abu da zamu iya kira kaman cycle na 'yan siyasa. In har daman ta zo cewa za a ba mata dama, sai kaga a ciki za a dauko bayan a waje ga wanda suke sun isa su yi abin, sai a dauko wanda bai kai
suna da sha'awa.
Yawa, wanda ko da ba su da sha'awa za a iya jin ra'ayinsu su yi sha'awa, saboda akwai gudunmu wanda za su bayar sosai. Sai akai wanda bai bada gudun ba zai iya bada gudunmuwan ba, sai kuma a ce ai gashi an ba ku dama kun kasa, bayan akwai wanda za su iya a wajen. So yawanci irin wannan abin na siyasa shine abin da muke son a canja, saboda akwai matan da daga waje ba su cikin abin siyasa, amma an janyo su an ba su mukaman za su yi aiki sosai, kuma za su janyo ma mata samun ci gaba.
Magana in aka ce magana mata da yara ko magana iyali, mallaka ce fata bangaren maza din da mata. Wai me yasa ne kuka matsa cewa sai kun shiga an dama da ku bayan kuna samun wakilci? Misali mutum mace mijinta mai wa dan majalisa ne ko minista ne, dan haka za a iya cewa ya wakilci wannan iyali din?
Gaskiya zan iya cewa rashin samun yanda ake so ne. Kabir yayi wata magana ta cewa mai daki shi yasan inda yake mishi yoyo. In dai har da mazan za su zauna su fahimci me mata suke bukata, ta iya yiwa mutum yunwa yake ji a dinka sabon kaya a bashi, ba yanda za a yi kalli abin nan a matsayin wani abin na burgewa, ko kuma kana son sabon kaya a baka abinci a koshe kake. Amma in kai aka tambaya kai ne a wurin, kai ka san me za ka ce kake so, kuma ko yaya aka yi maka komai gangantan shi za ka tabbatar ya wadace ka ya ishe ka. So wannan shine matsalan wakilcin da kaga muna ta cewa mata su samu wakilci, saboda duk inda namiji ya kai da wakiltar mace da yara, ba shi ke zaune da yaran nan ba, bai san damuwarsu ba. Amma in har mace ce, ko da yaran nan wata matsala ce daban da ba irin wanda ta saba da shi ba, za ka ga ta iya samun maganin wannan abin.
Lokaci ya fara hararamu, sabili da haka tilas majabur kenan, sai kuma mako na gaba ku ji bayanan Maryam kan wannan tambaya. Yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, sai kuma bakin Malam Kabiru Dakata da Maryam Garba Usman, yan fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama, alheri ke yi wa dukkan gwamnatoci da ke hankoron inganta rayuwar al'umma, fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne
daɗin. Labarai amma wannan karan a takaice.
Amurka ta bayyana farin cikin Iran ta sako sojojin ruwanta jiya Laraba, kwana ɗaya bayan da suka shiga ruwayen ƙasar Farisan, inda hukumomin ƙasar suka tsare su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce warware rikicin nasara ce ga diplomasiya. Shi kuma sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya bayyana farin cikin ganin sojojin sun dawo hannun Amurka. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya bayyana manufofin Amurka kan shirin sake kwato biranen Mosul a Iraki da kuma raka Siriya, biranen da ya kira manyan cibiyoyin kungiyar ISIS. Jiya Laraba shugaban Amurka Barack Obama ya yi magana ta da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho, inda suka taɓo batutuwa masu yawa kamar yadda jami'an fadar White House ta shugaban na Amurka suka yi bayani. Masana addinin Islama na Amurka suka ce Amurka ta fi zama ƙasar musulmi fiye da ƙasashen musulmin inda musulman suka fito. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sukar musulmi tsakanin masu takarar shugabancin Amurka musamman a ɓangaren jam'iyyar Republican ta yi tsanani. A Isra'ila an kawar da zazzafar muhawara tsakanin ɓangarorin siyasar ƙasar kan wani ƙuduri wadda idan ya zama doka zai buƙaci dukkan ƙungiyoyin farar hula da suke samun rabin kuɗaɗen ayyukansu da gwamnatocin ƙasashen waje su bayyana masu wato dalla-dalla inda kuɗaɗen suka fito da kuma mu'amalarsu da gwamnatin ƙasar. Matsayin gwamnatin Isra'ila shine duk wanda yake neman goyon bayan wakilan majalisar dokokin ƙasar da sauran jami'an gwamnati babu abin da ya bambanta shi da ƴan kamasho.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu, kuma a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Sahab Imam Aliyu da muka yi asubanci tare da Chubahiro Diodone da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato Jonah Cummings, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima mun dawo muku da wani sabon shiri da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.